assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya ta Asabar da muka saba kawo muku shirin likitan premier a didi irin wannan lokaci. Kuma shiri ne da yake tattaunawa da kwararrun likitoci a fanni daban-daban, inda za ku kira zuwa anjima a cikin shirin domin yin tambaya ga likitan da muka gayyata. To a yau cikin hukuncin Ubangiji muna tare da likitan yara, kwararriyar likitan yara Dr. Halima Adamu, kuma tana aiki da asibitin Malam Aminu Kano. Dr. Halima, barka da shigowa shirin likitan premier.
Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi.
To da Dr. Halima yau zamu tattauna akan wani muhimmin maudu'i, shine farfadiya na yara. Farfadiya abu ne wanda mafi akasari mu mun fi ganin sa a manya, to kuma babba wasu suna farawa ne tun daga yarinta. To a yau ita Dr. Halima za ta fayyace mana menene farfadiya da yara suke yi, ta ya suke kamuwa da ita, illolin da take da su, za ta gaya mana idan ana warkewa ko ba a warkewa. Saboda haka iyaye kuma su kusa da rediyon ku domin za mu fara wannan tattauna. Dr. Halima Adamu, shin me yake kawo farfadiya a ƙananan yara?
To kamar yanda na ji gabatarwarki, kin ce farfadiya ana sa ran ko kuna za ta wani ciwo ne wanda kuka san shi a manya, to haka to yara ma dai suna kamuwa da wannan ciwo. Ni da nake ma likitan yaran ce, sai in ce ma kaman ma na san dai ciwo ne na yara da manya. To amma kuma a yanda nake ganin yara masu farfadiya suna zuwa da yawa, kamar zan iya cewa ma kamar yaran ma sun fi yawa ma waɗanda suke da farfadiyan akan daddadi ban tantance na gani ba. Yawa. To farfadiya kamar yadda kika faɗa wani ciwo ne wanda yake daga kwakwalwa. Na kwakwalwar yaro ne akan samu wani, wato ita kwakwalwa cikin hukuncin Allah kamar wani wayarin ne na electrical wires da kike gani, wayarin din nan na electricity. To kamar haka kwakwalwa yanayin take, sai dai su wayoyin ana magana ne in billions of wires da akai connecting. So idan aka samu matsala a cikin wannan, kuma ta yanda suke aiki, wato kamar waya ce daya tana jogana da daya, daya tana tare suke aiki, tare suke tafiya ayyukan su. So wannan yana ba wannan sako, wannan yana ba wannan sako, to cikin haka ake samun duk wani aiki na jiki, duk aikin kwakwalwa yake sarrafuwa. To a yayin da aka samu matsala a wannan connection din na wa'annan su wayoyi na cikin kwakwalwa, to sai a samu kaman discharge, kaman yadda zaki samu spark na wutar lantarki. To haka a kwakwalwa sai wannan spark din, to shikenan sai kiga yaro ya zo da yanayi na jijjiga, ya zo da yanayi na daukewar hankali, ya zo da yanayi na wasu irin abubuwa daban wanda suke sune suke alamanta wannan ciwo na farfadiya. Kuma sannan daga lokaci zuwa lokaci zai rika yi, daga lokaci zuwa lokaci zai rika yi, saboda wannan guri ya samu dan na kasancewa, daga lokaci zuwa lokaci zai rika ba da wannan spark din, sai ya zama na yaro ya nuna wannan jijjigawa ta jiki. Za ki ga ko misali akwai wanda take fara da kadan da kadan daga wani bangare, sai kuma gaba ɗaya kwakwalwan zai dauka. So sai ki ga gaba ɗaya jikin yayi, wani za ki ga ya fara daga fuska, daga baki, za ki ga yana jijjuya ko hannu, sai gaba ɗaya jikin ya dauka. Wani kuma iyanan din ne kawai zai yi, wani jijjiga ma yana zuwa ne da wani irin yanayi, kawai wani irin yanayi mutum zai shiga haka, ko gushewar hankali, ko ya ji wani irin abu a jikinsa, ba lallai sai jiki ya motsi ba. Shi ma yana iya yiwuwa ya zo a zuwan farfadiya, ya danganta da bangaren kwakwalwar wanne ne ya samu tabuwa. Misali kin ga kamar yadda ce ita kwakwalwar tana da aiki ne, kowane bangare na kwakwalwa da aikin shi. So kamar idan kika dauka misali bangaren da yake gani, idan aka samu wannan wayar ta gurin ta samu wannan spark din, to za yaro zai iya jijjiga, sai ta zo mashi da matsalar gani na wannan lokaci. In jijjiga ta kwanta kuma ta yi ta gama, to sai kuma yaro ya dawo abin da muke kira baseline din shi, wato jijjigan ta sauka.
Kin yi bayanin cewar wani guri ne yake tabuwa, kamar da kika ba misali kamar dai wayar wuta tana dan tabuwa a wannan lokaci, sai ta yi spark. To wani abu mutane suke yi da yake kawo wannan spark din, ko kuma a haka kawai ake iya samun wannan, ba wai laifi ne ko wani abu ake yi wanda bai kamata a ce an yi ba?
To yawwa, ya kin ga kenan mun shigo kamar abin da yake kawo ta wannan matsala. So akwai wanda kawai daga halittansu ne a haka ne yake, akwai abin da muke kira genetics, wato kawai haka Allah ya yi halittansu cewa wannan gurin na bangaren jikinsu na bangaren kwakwalwar zai iya yin spark daga lokaci zuwa lokaci ba tare da an san me ya kawo ba. Akwai kuma wadanda wani ciwo akai, kamar idan misali common ciwo da zan baki misali shine malaria, cerebral malaria wanda muke wanda ta kama kwakwalwa, ko meningitis sankarau kenan, kinga duk ciwo ne na kwakwalwa. To a yayin da suka shiga wannan kwayan cuta suka shiga cikin kwakwalwa, yaro yayi malaria ko meningitis, to in yaron ya warke za su iya barin dan tabo wanda zai iya kawo wannan spark din. Ko kuma idan aka samu misali hatsari kwakwalwar ta samu buguwa daga wani external force, kin gane head injury ko trauma za mu iya cewa, to shi ma zai iya barin dan wannan wato tabo daga cikin kwakwalwa wanda zai iya bada jijjiga daga lokaci zuwa lokaci. Amma da yawa din akwai wa'anda kawai daga halittansu ne a wannan guri haka yake za su rika jijjiga daga lokaci zuwa lokaci.
To abokiyar aiki rika ya ta shigo dakin ya da shirye-shiryen, amma kafin mu ji garita, shin akwai wani shekaru da yara suke iya kamuwa da shi ko kuma a tun daga jarirai ana iya samu?
Wato ita jijjigan yara tun daga jariran, bari in fara miki daga jariran, tun daga nan za a iya fara ta. Amma akwai wani ciwo ma da zai iya kama yaro tun yana ciki ma zai iya jijjiga
daga ciki,
saboda yanayin halittar kwakwalwar shi. To amma dai mu bar shi in muka dauka tun daga ranar da aka haifi yaro, ana iya haifarsa zai iya fara jijjiga. To yawanci su kuma wannan ta jarirantaka kaman wani abu ne wanda saboda ita kwakwalwar jariri tana da rauni matuƙa. So a duk inda aka ce an samu wani yanayi da wannan jariri ya sha wuya, musamman iska, idan yaro bai sha iska ba da aka haife shi, kin ga da yaro yana ciki yana numfashi da ta jikin babarsa, daga sanda ya fito zai fara numfashi da kansa. To abinda yake nuna alaman cewa yaro ya numfashi shine kuka. Aka je asibiti muna yawan tambaya da aka haifi yaro yayi kuka, su yara sukan zo da matsalan rashin basi kuka ba, to basi numfashi ba kenan. Da yawan su duk yaran da bai kuka ba an haife shi to bai numfashi ba, to da matsala kuma magana ce ake ta seconds da minutes, in ba a samu wannan kukan ba, iska ba ta shiga kwakwalwa ba, to sai kwakwalwa ta samu za ta iya samun wannan tabo sai jijjiga. So kin ga shi wannan ma ba wanda aka haifa da abin bane,
alau
ne yake, amma saboda yanayin haihuwa an zo haihuwa ba ta zo ta zo da matsala, to tun daga nan yaro wani yaron zai iya daukan farfadiyar sa, saboda kwakwalwarsa ta samu na ƙasa ta samu wani injury tun a wannan lokacin, ya samu wannan tabo wanda zai iya bashi jijjiga daga lokaci zuwa lokaci. Sannan idan bai ci abinci ba akan kare shi ma, ko su yanayin jaundice ɗin nan da wanda jarirai suke yi, ko shi infection ɗin kansa yaran suna yi, har meningitis ɗin, to duk injin jiri yayi zai iya samun wannan naƙasu daga jikin kwakwalwarsa wanda daga lokaci zuwa lokaci zai iya bashi jijjiga.
Kin yi magana cewa akwai yanayi da zai iya zuwa ma a ce yaro tun daga ciki, shi wannan da ake samu akwai yanayin yanda ake, kuma bari mu zo kan batun cewar suna jijjiga shine ai epilepsy din shine wani din, za a ga mutum yana ta jijjiga, wasu za a ga kamar an ce ko aljinu ne suka taba su ko wani abu, yaro yana ta jijjigewa. Akwai alamu da za a iya gani cewar wannan alama da an ganta, to akwai yuwar yaran nan zai iya samun jijjiga? Akwai irin wannan alamomin?
To akwai alama na kaman irin waɗanda idan inda na ga mishin kamar wanda ya samu wani ciwo na daban, kin gane ko yayi malaria nan ya jigata, ko kuma an haifi yaron bai kuka ba, dan jinjiri ne, dama wa'annan suna tashi da wata matsala. So za ki ga sun tashi ba kamar ragowar yara ba, suna koma baya, za ki ga ba su zauna da wuri ba, ba su yi magana ko tafiya ko waye da wuri ba, to wa'annan dama suna da wato ana iya musu tsammanin cewa za su iya jijjiga, saboda kwakwalwarsu dama tana da ta dan samu naƙasu. Akwai kuma yaran da watakil kin san shi wannan ciwo, misali kamar wanda ya ce miki din a halittan wasu ne, halittan su genetics abin da muke
haka suka zo
halitta, so wasu maybe daga family history, dan waɗanda suke bin wannan na genetics za ki ga maybe a cikin dangi akwai wani mai ciwon irinsa. So idan wani a dangin ya zo da shi ba za a yi mamaki ba, saboda dama wani ya taɓa yin irin shi. Amma dai wai ko kafin ka fara ciwon ko a yi wani test a gano a ce wannan zai iya jijjiga, ko a ganka da wasu alamu a ce wannan nan gaba zai farfadiya, wannan ba wannan gashi ba.
To me sauraro kana tare da likitan Premier da yake zuwa muku daga nan Premier Radio mita 102.7 a Zangon FM, kuma a yau muna tare da Dr. Halima Adamu, ƙwararriyar likita ta yara ta gina aiki a asibitin Malam Aminu Kano. Kuma a yau muna tattauna da ita akan farfadiya ta yara wanda yara yake yi, kuma zuwa yanzu kun ji batutuwa da dama akan mecece ita farfadiyar da kuma yadda take taba lafiyar yara. To za ku iya taba mu ta lambobin waya kamar haka.
Za su iya tuntuɓe mu akan 091-2478-2000. Mata kuma za su iya kiran mu a 0700-2500. Mata za su iya tuntuɓe mu akan 091-2478-2000. Mata kuma 0700-2500.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam, barka da safiya.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Muna sauraron ka da wa muke tare. To mun rasa wannan kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To dai za ku iya tuntubar mu ta 091-2478-2000 ko kuma 0700-2500 domin yin tambayoyinku akan abubuwan da suka shafi farfadiya ta yara. Assalamu alaikum. To kafin mu koma ga masu sauraro.
Dakta Kinwa.
Assalamu alaikum.
To alaikum
assalam, dai kuna ji na amma ni bana jin ku. Ina muku fatan alheri kuma ina dokta barka da zuwa. Kuma ita wannan cuta ta farfadiya ita kamar yara ɗan shekara nawa take kama? Ina muku fatan alheri da fatan za ku tashi lafiya.
To kamar dai bai ji mu sosai ba, amma
kamar yadda aka faɗa yara ne kowanne daga yaro tun daga haihuwa yaro zai iya kamuwa da ciwon farfadiya. Shi ciwo ne na farfadiya ba shi da zaɓi ga yaro, tsoho, babba, ba Fulatani, ba Haushe, ba Ture, ba shi da wannan zaɓin. Mai kuɗi, talaka, kowa ciwon farfadiya ba shi baya ganin wannan zai iya kama kowa da kowa.
To shin akwai rigakafi kafin ita wannan farfadiya da ake?
Babu rigakafinta. Babu rigakafinta. Rigakafinta shine kamar wanda na muku bayani, waɗanda sukan zo idan an samu ciwon malaria ko an samu meningitis, to in aka yi kokari aka kare waɗannan kinga ba za a rage farfadiya. Sannan akai kokari aka wurin haihuwa, aka haihu a asibiti, aka dau matakan da suka kamata na wurin haihuwa, to wannan ma an rage farfadiya da yawa, saboda yara da yawa kamar yadda ne misali bayanin cewa in aka haifi yaro bai kuka ba yakan samu farfadiya sosai. So kinga yanayin yanda guraren haihuwan mu suke da yanda mata suke haihuwa, dole sai an yi taka tsantsan an yi abin da ya kamata,
musamman masu sha'awar haihuwa gida ɗin nan
ziyarci
ta sauki. Kuma mun sha jin jami'an lafiya da likitoci suna cewa a dinga zuwa allurar rigakafi saboda irin su malaria ɗin in sun zo ƙarin su zai ragu, irin su sankarau ɗin ma duka.
Su ma kin ga ba za su koda sun zo ba za su yi maka nakasa haka su baka da ciwon farfadiya ba.
To kafin mu dora bare mu dan tafi hutu na rabin lokaci, insha Allah idan muka dawo za mu ci gaba tattauna da Dr. Halima Adamu, ƙwararriyar likitan yara a asibitin Malam Aminu Kano. mai sauraro idan yanzu ka kunna rediyon ka kana tare da shirin likitan premier daga nan gidan radio na garin kowa mita 102.7 a zangon FM a ta cikin shirin likitan premier kuma yau muna tattaunawa da Dr. Halima Adamu ƙwararriyar likitan yara ce a asibitin Malam Aminu Kano a wannan shiri na yau muna tattaunawa ne da ita akan farfadiya ta yara kuma zuwa yanzu mun taba abubuwa da dama a za ku iya kiran mu ta 0914478520 ko kuma 0702509005.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Da wai muke tare?
Kai da kuma tare sirajin ne na mari min kebe a cikin likitan Burina.
Me ya tambayan ka da ita?
To tambaya ta ga dokta, wai to wani irin mu masu kananun yara wani irin shawarwari za ta bamu domin mu kiyaye akan wannan farfadiya ta yara?
So assalamu alaikum. Kamar yadda an dan yi bayani da zadan akwai farfadiya wanda yake za a iya kare shi din kamar misali idan mace tana da ciki ya kamata ta haihuwa asibiti ya kamata daga an ga wani matsala a jariri a kai shi asibiti a tabbatar an yi magani saboda cuta a wannan lokaci da aka haifi yaro yana dan jinjiri ta kan iya bada farfadiya sannan bayan nan su malaria nan da sankaro duk inda aka ba zo aka bada magani na rigakafi ko ake wani allurar rigakafi to ya kamata duk wasu matakai wanda ake yin kara ciwon su malaria din nan mun san su kullun ana fama ana bayanan su ko kula da muhalli kwana a gidan sauro da sauran su da shan magani in yaro ya fara zazzabi to duk wannan za su iya rage farfadiya da yawa amma akwai wanda shi kuma farfadiyan wannan shi kuma ba a san me ya kawo shi ba daga ciki to shi kuma in Allah ya muna fata Allah ya kiyaye amma in ya faru shi kuma in aka zo asibiti shi ma Allah ya yarda akwai maganin sa kuma har akan samu waraka
assalamu alaikum to kafin mu tafi wancan hutu bayan mun tafi wancan hutu muna tattauna da daktar sai akwai bayanai da suka fito na cewa akwai cutuka masu kama da farfadiya shin wadannan irin cutuka ne kuma ta yaya za a bambance su da farfadiya
yawa to musamman kamar a yara akwai ciwon da muke cewa febrile convulsion ko febrile seizure shi wannan febrile seizure yara ne haka yan shekaru daga kan haka kasa da shekara 1 zuwa shekara 6 sai kiga yaro a yayin zazzabi sai ya dan yi jijjiga ya jijjiga ya jijjiga haka 1 2 zuwa 3 zuwa dai har hawa to yawanci ina yara zaki ga a cikin gida mai bi yara da yawa sun dan yi mai bi wansa yayi yayasa tayi amma suna girma zaki ga sun daina to wannan ba sa jijjiga lalle sai jikinsu da zafi so wannan ita ake kira febrile convulsion kadan daga cikin su sukan zama farfadiya amma su da yawancin su yana warki yani kuma ba mai musu magani irin maganin da ake ma yaro mai farfadiya kawai maganin zazzabi za a yi malaria ce a bashi magani in wani mura ne ko wani ciwon kunne da sauransu a bashi wannan magani daga an bashi shikenan ta tafi ba a mashi maganin farfadiya kwakwalwar shi ba ta da wannan bayan da
tabuwar da kika ce
a sanin da yake yawwa wannan taban bashi da wannan
to ganin cewar ita farfadiya lokaci zuwa lokaci kin ci ana yin ta kuma ana yin ta jiga ce ake yi sosai wasu lokutan ma sai ka dauka mutum ko mutuwa zai saboda inda yake kakkafewa shin wannan jijjigar da kakkafewar da yake yi tana haifa masa da wata illa daga baya ko kuma a'a kawai dai jijjigar ce idan ya gama ta kuma aka samu saukin ta shikenan
kamar yadda kika faɗa ɗin har mutuwan ma yana kawo farfadiya tana wato tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo abin da ake cewa premature death za a iya mutuwa cikin ƙuruciya saboda ita kawai saboda wannan farfadiya kuma sannan tana tattare da haɗarurruka da yawa to ai shi yasa take da muhimmanci ɗin saboda hankalinka zai gushe kuma duk inda ta kama yi za a yi so akwai yanayi za ki ga wasu sukan samu hasu kuna wasu karaya wasu za su samu wato cututtuka da dama saboda wannan yayin jijjiga sannan bayan haka a duk sanda yaro ya yi jijjiga ya yi wannan farfadiyar to kwakwalwarsa tana dan kara yin rauni so za ki ga fahimtarsa da dabararsa sukan ja baya har ma izuwa yakan samu nakasan jiki wanda da wata kalba shi da shi amma saboda yanayin wannan farfadiya da take jijjigawa to sai a iya samun nakasa yaro zai iya rasa hankali zai iya rasa wato ji gani tafiya sarrafa jiki alaka duk za su iya samun matsala saboda ciwon farfadiya
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
da me muke tare
Ibrahim Abdullahi daga unguwar wajen gwarin
me tambayar ka
to ni tambaya ta banda wannan hanyar da ta bayyana inda ake kamuwa da ita wannan cuta ta sarfadiya akwai wata hanyar ta daban kamar ta hanyar shan wasu kwayoyi shi ma yakan haifar da farfadiya sannan kuma idan mutum ya fara wannan farfadiya wanda mataki ya kamata a ce an dauka a kansa sunana Ibrahim Abdullahi daga unguwar wajen gwarin
to mana Ibrahim
ba na ji kamar maganar da yake nufi kamar yana tambaya akan manya ne
ko ya ce mai da haka zan ce
inga yaro
ba zai sha kwaya ba
da shan kwaya
yauwa to amma tambayar
ta generally yau okay
da yake cewa akwai wani mataki da ya kamata a dauka idan mutum ya fara farfadiya
okay ina ta ce yana magana ne akan kare farfadiya ne eh to akan idan kamar misali ana zaure jijjiga ya faru ko yauwa to abin da ya kamata ayi ana so a killace mutum a gefe daya duk wani abu da ya zai iya kawo masa injury a guri a bashi space a bashi guri sosai kada a takure shi kada a ce za a dauke shi ko a yi mishi wani musamman in yaro ne karami kuma wa za a iya rike shi a hannu mukan iya ana iya cewa a dan kwantar su daga gefe duk da yake dai suna cikin jijjigawa ne ba lalle su tsaya a position ɗaya ba to amma dai za a tsaya ne a tare da su har wannan jijjiga ya lafa in ya fara ai yana sauka da
yana sauka
akwai wanda muke kira status seizure wanda shi yana zarcewa ne in har jijjiga ta kai minti 5 da yuwar ba ta tsaya ba sai an bada magani yawanci so saboda haka a cikin wannan yanayi idan ana kusa da asibiti za a iya ko ba ma kusa da asibiti dole za a yi yauwa a tafi asibiti domin a samu ayi allura sai ya tsaya amma idan kaman yaro wanda yake yana cikin yin farfadiya ne wanda yake shan magani haka wani lokaci mukan samu kuma idan kin ga muka ga yaro zamu iya bashi wata ɗaya wata biyu magani ya dawo mu kuma duba so kin ga kafin wannan zuwan yaro zai iya kuma yin jijjiga so ba kowane jijjigan ne akan zo asibiti din ba za ki ga wata za ta dan zo ta yi ta dan lokaci kadan ta tsaya to a wannan yanayi eh ana so a dan killace yaro haka a wannan din shi
saboda kada ya takure shi kar a hana shi samun isa inda ya kamata
yawo haka
to bari mu koma ga masu sauraron
mu assalamu alaikum
wa alaikum assalam da muke tare
barkan ku da wannan lokaci
barka da
ina yi wa dakta barka da zuwa Allah mai da ita da lafiya
amin
kai sai kuna tare da Abubakar kai dan bata kofar kudu
Abubakar me da
wani tambayar da zan yi wa dakta kamar yadda na ji tun daga shi jariri kafin a haife shi da bacin an haife shi yadda wannan abu yake samu shi to me za ta ce game da idan wasu ƴaƴan suka yaran suka fara kamuwa da wannan maimakon a tafi da su asibiti sai kiga an ce a fara musu na Hausa shin wani jan hankali za ta yi irin wannan maimakon su tawa asibiti direct sai kiga ana tafa ma a na Hausa ai sai an ga abin ya ice kuma sai a tafi asibiti Allah mai da ita gida lafiya Abubakar kai dan bata kofar kudu
amin tsamani mana Abubakar
eh to wannan bayani na shi yana da amfani sosai muna samun da yawa cases haka zaki ga yaro an kawo shi iyaye da dama za su faɗa su ce eh gaskiya na Hausa ake yi da an zaci kaza ka tsaye to shi wannan ciwo na farfadiya abu na farko shine kamar kin ga irin wannan shiri da kuka shirya kin ga yana fadakarwa ne saboda mutane da yawa ba su sani ba so awareness ko a san cewa wannan ciwo mutane idan suka san shi to kuma in dai aka ga alamun shi din kamar yadda aka yi bayani sai a tafi asibiti sannan ba mu ce wani duk wani abu wanda yake nan da aka gan shi ya fita daidai da lafiyar mutum ta tabo in Allah ya yarda in dai aka zo asibiti to akwai bayanin da za a samu a ciki mai kyau wanda zai a samu taimako ko yaya ne kun gane in aka zo asibiti so ba ciwon farfadiya ma duk wani ciwo Allah a rika daurewa ana zuwa asibiti daga farkon kamuwarsa domin a samu a yi magani da wuri ya fi idan aka makara yawwa
kuma kin san a wannan gaba ta tambayar Malam Abubakar kin san mutanen mu sau da dama wani su lokutan za a ce ko shafar aljini take kawo farfadiyan nan na akwai wannan na sani da aka ce ya fita wasa ne da yamma ana tunanin ya taba aljini ne sai ya make shi to irin wannan ni ba ma zan iya cewa ko an taba kai shi asibiti ba gaskiya sai a ce ai bari a yi maganin aljanu in aka yi maganin aljanin zai warke to irin waɗannan iyayen kin ga ta ya za su za a fahimtar da su cewar ya kamata a ce an taimaki yaro da wuri.
Yawwa, to kin ga dai mu ba za mu ce ba aljanu ba.
Akwai sukan
tabbas ne mu musulmi ne mun san cewa akwai aljanu kuma ba za mu ce ba sa illa ba sai ma mutane illa ba. To amma ta wannan bangare suke kawo illa wace irin illa suke yi ba lallai wannan muna da wannan ilimin da za mu gane ba.
Sosai.
Amma dai shi wannan ciwo na farfadiya kamar yanda yake din nan kam akwai bayaninsa sosai yanda ya kamata a asibiti kuma akwai maganinsa. Saboda haka in dai ciwo ne aka zo aka kawo shi asibiti na farfadiyan nan akwai magani da za a bayar kuma cikin ikon Allah mutane da yawa suna samun afuwa har su warke ma daga ciwon ma sosai.
Ai wata mai da muke ya kamata a ce ma mun zo kanta kenan ana warkewa kwata-kwata. Ko kuma ana dai samun sauki ne?
Gaskiya ana warkewa sosai ma sosai. Akwai wanda sun yi farfadiya kuma sun rabu da ita. To amma shi yanayi ne na maganin farfadiya magani ne na hakuri. Magani ne wanda ake sha kullun kuma za a dau shekaru ana shan wannan magani. To amma ni shan magani kamar yadda nake wa patient ina counseling in na rubuta magani in ce kun ga kamar yanzu abinci akwai ranar da aka taba tsallake cin abinci.
Haka
akwai ranar da aka taba tsallake ko a ce za a yi ko wani wanka ko wani bacci ko wani menene ai akwai wannan wanda dole sai
dole ne
kawai sai an neme shi an yi.
To
in aka sa magani a haka ba za a ga wahalan shan sa ba. In ka kalli magani a haka cewa kawai ya riga ya zama abinda kullun din nan kake yi to ba za ka ga wahalar shi kaga cewa wai kai kullun sai ka sha magani
kullun sai ka yi sosai. To masu sauraron mu bari mu waiwaye su mu ji wa yake kan layin.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
An tashi lafiya?
Lafiya, yau da muke tare.
Shafa'atu ce daga Rijiyar Lema.
To Shafa'atu me tambayanki?
Wallahi yarinya ta ce watanta takwas har yanzu ba ta iya zama ba kuma kanta bai tsaya ba.
Kun kai ta asibiti malama Shafa'atu?
Eh wallahi na kai ta Asiya bayan sai suka ce sai nan da wata hudu in dawo.
Okay, ta samu garin likita kenan. Ko maman Shafa?
Na'am.
Kina ji na? To ai na ji kai feta.
A asibiti.
Wannan asibitin.
Asibitin Muntari nan na Rijiyar Lemo.
Ta yi kuka bayan an haife ta?
Ta yi kuka.
Ko ta yi wani rashin lafiya daga nan?
A ba ta gaskiya ba ta yi ba.
Ba ta kwata ba ta yi rashin lafiya ko biki lura ba? Yarinyar ki ta nawa ce?
Ta uku ce.
Ta uku ce, eh to kina da experience
ba. Gaskiya ina lura sosai ba dai wani wannan ba ko rigima ma dai haka ba ta dai.
To ba komai kin zo asibitin an ce sai bayan wata hudu ki dawo ita kin samu ganin babban likita?
A'a sun ce dai an yi mana bukin sai nan da wata hudu mu dawo sun mana rubuta a kai.
Okay sai aka ce sai ku dawo. To ba wani abu ai ba ta jijjiga ko?
Ba ta komai.
To ba komai in lokacin ya sai ku zo sai ku ga likita sai ku ji duk bayanan da ya kamata a yi. Ba lallai tana da ciwon farfadiya ba ne ba wannan ba haka farfadiya yake yi ba. Maman Shafa.
Shi farfadiya daban yake da rashin tsaya. Kin san kila a bayaninki na farko da ta ji din nan.
Ita yanzu wannan ba fata yake ba amma yara masu irin wannan kamar yadda ta faɗa ba mu san wani irin ciwo bane. Akwai cututtuka da dama wanda za su iya hana yaro kansa ya tsaya ko ya zauna ko ya waye. Musamman ita ta ce ita ta kuka ta yi waye to ba wannan bangaren bane. Wataƙil muna kallanta zamu ga wani abu daban wanda ba shi wanda ba wanda shi kuma nasa zaman daban shi ma. Yawwa. So zai iya yiwa ban san wani ciwo bane amma zai iya yiwa shi din yana da alaka da farfadiya a wani lokaci ne bi later in life ko kuma kwata-kwata ba shi da shi amma ba hanyar farfadiya bane.
Amma dokta tunda ta ce watan yar takwas kuma an ce su da bayan wata hudu kina ganin ta iya zuwa wani asibitin ko ta jira har sai nan da wata hudu?
To akwai an zo wurin
kuma kin san ta ce ai ba ta ga babban likita ba
an zo wurin
to akai eh
kin ga wato su likitocin da suke duba wa'annan yara a garin nan zai iya ce wa'anda suka wannan ne hanyar su wannan ne abinda suka kware akai suke dubawa a garin nan ban ce miki ba su kai biyar ba
duk yawan yaran da ake da su kuma da suke buƙatar ganin likita din.
Saboda haka layi ne kan layi amma na tabbata likitan da ya ganta idan akwai wani abin na emergency din wanda ko wani abu na taimako ko wani test ko wani gwaji ya kamata a ce an dan mata kafin ta zo ganin wannan babban likitan. Amma muna ma wata hudu za a iya bata wata hudu amma yanzu gaskiya kamar mu a Aminu Kano ma namu appointment din ya ragu sosai za ki ga yaro da mu ma muna samun wata hudu wata biyar appointment amma gaskiya muna ganin patient din mu sosai sosai yanzu yanda zaki ga yawanci duk sababbin patient din mu yawanci wasu ma duk a wannan kamar this week da muka yi clinic patient din mu duk a wannan watan aka yi refaran din su kuma duk mun ga sababbin patients kenan kin gane
so to kai tsaye ba za ka ce ta ga wani likitan ba ko kuma ta je dai ta ga wani likitan
ta ga wani likitan a
ta ta je wani asibitin tunda ita ta ce bata ga likita ba kai kin ga abin take kina bata ga babban likita ba
bata ce dai an yi rubutu
aka yi aka ce to ta iya bata shawara ta koma wani asibitin ko kuma ba ki
ai ban san da me yake ba zan san me yake
damin yaron
ma kin gane amma gaskiya it's wata hudu yayi nisa it's sad a ce ka je
ta iya ƙara bincikawa wannan asibitin
to wani asibitin wanne ne inda na daga yamin
da ya ga asibitin Amina kanan ko ta iya zuwa nan ta duba
za mu iya ganin ta idan ta zo
to ubangiji Allah ya ba mu sauki bari mu tashi wayewayen masu sauraro
assalamu alaikum
Amina alaikum salam
na miki tare
kuna magana da mama Aslam da Bakura
to mama Aslam me tambaye ki
yawa tambaya na shine shin akwai wani shekara da za a ce in yaro ya kai shekara kaza to ya kubuta daga wannan ciwon ko kuma in akwai kuma tambaya na nabi shine in ciwon ya kama yaro zai iya warkewa ko kuma dai kawai zai zarce shi har girma
to mama Aslam mun gode
to mama Aslam kamar yadda kika tambaya wannan ciwo dai kawai Allah dai ya kare mutum amma ko a wani lokaci zai iya kama yaro daga jinjiri zuwa tsoho dan shekara 90 dan shekara 100 da waɗanda suke tsakanin wannan shekaru ko Allah zai iya ciwo zai iya kama shi a wani lokaci sannan kuma in an kamu da ita da yawa ana warkiya in dai har aka tsaya aka sha magani a bisa ka'ida kadan daga ciki ne wasu suka rayu da ita har zuwa rayuwar su to su ma amma ana shan magani ana rage radadin ta sosai sosai a samu ayi dan rayuwa mai inganci ba kaman yanda in kana jijjigan ba magani ba
Assalamu alaikum
Assalamu alaikum
to a dinga kashe radio idan za a kira
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke tare
barkanku da aiki mana
barka dai Assalamu alaikum
Assalamu alaikum
Da muke tare
To barkanku da wannan lokaci
Barka dai
To alhamdulillah kai sai kuna tare da Abu na Ibrahim Taku dake garin Zabainar Inusa
To Abu me tambayanka
To alhamdulillah tambaya ta da ita kanta babban bakuwa akwai yanayi zaki ga kaman aka fadi zaki ga manya da sai in ga muna da yara sai a nuna kada a dinka tsallaka wajen wannan wanda shi mai cutar farfadiya ya fadi kuma akwai wata farfadiyar zaka ga kamar yanayi in wani ya fadi zaki ga yana yawan raunata jikinsa ko kuma yana kukujewa akwai kuma wani zaki ga shi in ma yayi kamar ma bai bi dandalin sai ya tashi sannan kuma tambaya ta da ita kanta babban baguwa saboda naji a yanzu ta ce babu babba babu yaro shi wannan kamar yanayi na aljanu ne yake shafar mutum kenan ko kuma a'a akwai filin da ake shiga mutum ya kiyaye fatan mu dai a koda yaushe ubangiji Allah ya ƙara tsare mu gida da waje Allah mai da ita gida lafiya huta lafiya daga Abu na Ibrahim Taku Zabainar Inusa
amin mun gode
to amin mun gode da addu'ar ka so kamar yanda ka faɗa cewa wani in ya fadi ana cewa kara tsallaka ba za a dauki farfadiya ta wannan hanya ba dan ka zauna da farfadiya ba za ka dauka ba dan yayi farfadiya ka kula da shi ko ka buta gurin da yake ko ka tsallaka ba za ka dauka farfadiya ba sannan kuma kamar yanda ka faɗa dan hawa ne karfi ne wani yana yi mai zafi wanda yake zai iya jiddi makansa ciwo din sosai wani yana faduwa ta gaba wani ta baya wani ta gefe wani kuma kawai wani dan bangare ne a jikinsa yake yi to saboda haka kaga ba lalle yanda za su ji ciwo ya zama daya ba sai kaga wani din bai ji ciwo ba wani kuma din yana zuwa wani kana kullun a cikin ciwo yake wani kullun da sabon ciwo a jikin shi saboda ya riga ya daddaje ya samu wani sai kuma mutun kariya dai da muka yi ta fada cewa akwai yankin masu farfadiya da akan kare in aka kare ciwon malaria aka kare ciwon sankarau aka kula da haihuwar yara yanda ya kamata a yi haihu a asibiti a kula da ciki a haihu a asibiti in jinjiri ba shi lafiya aka kula da shi to za a range farfadiya da yawa akwai ragowar kuma wanda muna fata nan gaba a samu maganin da za a kare ta amma a yanzu akwai wanda da yawa din su kuma haka suke zuwa ba tare da an san me yake kawo su ba kuma ba maganin da za a iya kare
to a wannan batu da yana cewa kima kuma kin fada cewa an fada ana iya jin ciwo shin akwai wani abu da wannan suke tattare da mutumin da yake yawan farfadiya za su iya taimaka da shi idan an zo wannan fadar wannan buguwar da wannan ciwon da ake ji za a iya samu a rage?
Eh to ai shine bayanin da muka yi dazu ko na ce akwai wanda ake cewa akwai wani abu da ake cewa aura wasu suna da ita wani kaman warning sign ne wanda masu farfadiya sukan samu akwai yaran da yawa da an za su yi farfadiya sun sani za su toma da gudu su zo gun babu
su a jikin su suna sani
ana gani ko kuma kai ka gani da kake tare da su zaka ga alaman ka ce to wannan yau zai farfadiya iyayen su wasu sukan gane to dama za a dau mataki kin ga ba za a bar yaro inda
yayi ma nisa da gida ba kuma
yayi ko yayi nisa da gida ba kuma wani abu sannan kuma in farawar yayi cikin kamar farawa ne kin ga idan yana wani yanayi ne dole za a tabbatar an killace shi daga kamuwa daga jin wani ciwo yawwa
to masu sauraron mu kuna dai sauraron shirin likitan premier a yau Dr. Halima Adamu ƙwararren likitan yara daga asibitin Aminu Kano miki tare da ita assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
da miki tare
abulla mai shayin samari ne ina kira daga nan zangon bare bari ta karma kuma ungogo
dawowa kai kenan
a dan wa dai ban shigo ba
to shike wani mai irin sunan ka yazo
ni tambayata tambayata da babban bakuwa shine to da yawa akwai mutanen da nake gani suna farfadiya amma wasu zake ga cewar akwai irin kuna akan su sanadiyar da irin gobara haka to shi ma wannan yana daga cikin farfadiya kenan zake ga sanadiyar ko ne wa kansa suke samun irin wannan cutar sai da Allah kira da nake so ta yi da wanda suke da iyali wanda suke da irin wannan halin zaki ga lokacin da ban Allah ya shiga wannan abin to zaki ga iyaye da ƴan uwa sun wofantar da shi zaki ga ya faɗi babu wani mutum wanda ya zo inda yake ko an hana zuwa gurin sa dan Allah ta ja hankalin mutane tunda an ce ba a daukan wannan cutar wata irin gudunmawa ta gaggawa su a karan kankin kansu za su kawo wannan bawan Allah mai kwanke ga an yi watsi da shi wani ma zaki ga kudaje suna bin shi kafin ya dawo hayyacinsa Allah ya mai da dakta gida lafiya.
Kin gode sosai.
To kuma yana muka bayani akwai farfadiya wanda yakan zo saboda idan an samu buguwa aka. So kaga kamar wanda ko ya kone aka ko mai bi hatsari ne ko bane ya same shi ya samu wato injury ciwo a cikin kansa wannan zai iya samun farfadiya. Tabbas mun yi wannan bayanin a farko. Yana ɗaya daga cikin farfadiya wadda ake samu saboda wani ciwo da ya taba kwakwalwa so hawa ne yana ciki shi kuma wannan kira da muke yi a kullun na cewa wannan masu ciwon farfadiya a yi hakuri da su larura ce a kula da su yanda za ka zauna da kowa to su ma haka za ka zauna da su
kuma tana ma iya kama kowa
ba wani abu suka yi ba wani aljanu ko wani mene a jikinsu da sauransu da ake wani gudun a ce ko za a shafi mai ko za a shafi mai ba ciwo ne wanda zai iya kama kowa saboda haka ciwo ne kaman duk wani ciwo yanda za a tausaya ma duk wani ciwo a taimaka mishi to akwai wanda ake ce ma special needs ko special needs nan ana magwato ne na cewa yara masu bukata ta musamman ko mutane masu bukata ta musamman so mata bukata ta musamman suna neman taimakon kowa da kowa saboda haka bai kamata idan mutum yana farfadiya ko ya fadi ko a guje shi ko a bar shi guda yana bin sa ko ayi sai ayi kokari a taimaka masa da Allah da jama'a idan mutum ne ya bar iyalin shi ko ya bar dangin shi ko ya je wani guri a hanya lura ta kama shi to don Allah dan annabi mutanen da suka game da shi a wannan yanayi kada a guje shi a taimaka masa iya taimakon yanda za a bashi yawwa
kuma kin ga anan gabar za a iya cewa ma muhimmancin kana yawo da ko ID card ko wani abu da za a iya tuntubar ƴan uwa kenan musamman in kana irin wannan
exactly ai wasu din duk suna da wannan abin na musamman manya kuma yaran da shi da ma yaro kullu yana tare da ko
iyayensa
ko ai a makaranta ne kuma yawanci yaran da ke ga dama an sani a makaranta ko wani abu in kuma
akwai shirin da kuka yi a satin nan inda kuka tattauna har da iyayen yaran ma da suke da wannan wani irin kalubale su iyayen suke fuskanta ko kuka fahimta ko suka gaya muku kuma ya kuke kokarin taimaka musu da shawarwarin da zai sauƙaƙa musu rainan irin waɗannan yara
to kaman yanda kika ce mun yi wannan shiri ne a bisa wani babban bincike da muke ba mukan gudanar shekaru da yawa da suka wuce muka fara shi wannan binciken ya zo ne ana yin shi ne domin a taimaki yaran da suke da farfadiya amma ba a kai su asibiti ba so saboda haka bincike ne wanda ya bi gidajen mutane masu farfadiya gida yana tambayar ina yaro mai farfadiya yake wanda ba a taba kai shi asibiti ba wanda baya shan magani to da su akai to ta hanyar haka an yi wa bawa iyaye ilmantar da su ta kan cewa wannan fa ciwo ciwo ne wanda yake ga maganin sa kuma har ga ma maganin kuma har ma ana ba su ma maganin kuma shekaru kenan tun shekara biyar da suka wuce muka fara kuma yara da yawa sun samu waraka wasu sun samu sauki daga cikin wannan yanayi kuma sun karu wasu da yawa sun koma makaranta da ba sa makaranta wasu irin yan samarin nan duk sun koma kan sana'o'in su zaki ga abin sha'awa da kuma yanda yake kamar an watsar da su ba a tsaya an nemi maganin da ya dace ba kuma mun nuna musu cewa din kula da su din wayancan din musamman masu nakasa din su ma akwai wasu abubuwan taimako din da za a yi musu kuma an nuna musu duk hanyar yanda
kin san ɗaya daga abin da yanzu yake tsorata mutane su ma je asibiti shine za a iya cewa kai kila ma an ka je da tsada bari mu ta shan magani a gida Allah zai kawo sauki ina da tsadar da mutane ba za su iya biya bane ba ko kuma zariya iya biya to ya kamata a je asibiti
wannan tambaya ce mai muhimmanci maganin farfadiya ce magani ne wanda yake na ɗaya mu akwai shi is available ko ina za a iya samu maganin do dai yana da ka'idoji ba haka barkatai ko wanda kamis amma dai magani wanda yake akwai so inda likita ya rubuta za a bayar ba magani wanda zaka shiga kace a ban paracetamol ko wani ba wannan ba za a baka shi da ka'ida sai likita ya rubuta so saboda haka inda ka zo aka rubuta akwai sannan kuma batun tsada ba za a iya siya za iya siya ana dai cikin wani yanayi kin ga yanzu komai yanzu sai a hankali yawa abubuwa yanda suka gware abinda za a ce za a sha kullun kin gani to akwai masu dan tsada din a ciki wanda yake iyaye da yawa sukan bukaci sukan zaki ga suna shiga cikin yanayi wanda yake suna bukatar taimako din siya amma dai overall dai maganin za a iya siyan sa gaskiya
to bari mu dauki ina ga waya ta karshe kenan za mu dauka a shirin namu
assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
Kai zai shamsu gayi dan filigam
to mu shamsu
ni tambayar da nake so ne doctor ita wannan cuta ta barbadiya misali ana yin garden ta kenan ko kuma ba a garden ta wannan shine tambaya ta a cikin shamsu gayi dan filigam Allah mai rai ta gida rake
ana garden ciwon farfadiya ana yi
to dai ba kuma tun farkon shirin mata ka ta ce ana iya gado
ya garden ta zaka ga a dangi akan samu daya biyu uku yana ɗaya daga cikin tambayan da muke yi in yaro ya zo da farfadiya for the first time a dangi akwai mai irin ciwon zaki ji wani ya ce A1 sa ma yawa ko a dangin mamansa ko iyaye ce suna tambaya a junansu ko kuma so shine kamar yana ɗaya daga cikin ko kuma mu ce mu tambayi akwai ku da bama da baba yan uwa ne su wani abu da ake cewa ko sanguinity saboda akwai yuwar idan su yan uwa ne wani dan ciwo wanda yake
akwai shi
a biyowa yanwa to ana gado
to kuma akan wannan gaba ne ma muka zo karshen shirin na likitan premier na wannan rana Dr. Halima Adamu ƙwararriyar likitan yara asibitin Malam Aminu Kano mun gode sosai da kika samu damar faɗakar da al'umma akan wannan cuta ta farfadiya
to ni ma na gode
sannan kuma kar a manta ta bada shawarwari da dama akan matakan da ya kamata a dauka na kare kai da kuma na taimakawa masu dauke da cutar muna fatan kin ƙara samun dama zaki dawo cikin shirin nan
to insha Allah babu damuwa
to a madadin wanda ya sada wacce ta sada da ku Khadija Ismail Ahmad sai kuma abokin aiki
Fakayya Ahmad Bello assalamu alaikum
Aisha Ahmad Ismail nake fatan mu cigaba da kasancewa a cikin koshin lafiya